من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sai gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan rana ta 5 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1433, lissafin Nasara 24 ga watan 7, shekara ta 2012. Idan ba ku manta ba, har yanzu muna cikin suratul Nur. Ban sani ba Larama ko zaka tuna inda muka kwana.
Innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله ما دوك يا سركي يا شي. إن الذين جاءوا بالإفك، للي وأنا تخزو دكريا. الله ما دوك يا سركي يا شي أصبة منكم. Wasu jama'a ne daga cikinku. Idan aka ce usba, jama'a da adadinsu ya kai mutum 10 zuwa mutum 40. Allah madaukin sarki ya ce, lalle waɗanda suka zo da ƙarya jama'a ne daga cikinku. La tahsabuhu sharran lakum, kada ku zaci wannan abu da ya faru sharri ne a gare ku. Allah ya ce bal huwa khairul lakum, ba haka lamarin yake ba, wannan alkhairi ne a gare ku. Su waɗannan da suka zo da ƙarya, li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ism, ga kowanne daga cikin su akwai sakamakon abin da ya tsururta na zunubi. Wallazi tawalla kibarahu minhum, wanda kuma shi ya jibinci babban laifin a cikin su, lahu azabun alim, a gare shi akwai azaba mai radadi. Lahu azabun azim, a gare shi akwai azaba mai girma. Wato abin da yake faruwa, Qur'ani yana bamu labarin wata hadisa ce da ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Munafikai a cikin addini kullum Allah Allah suke su samu gaba da za su yi wa musulunci illa. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina, ya samu a cikin garin Madina akwai wani mutum da ake cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Shi wannan mutum, mutanen Madina suna girmama shi, hasali har sun yi ittifaki za su nada shi sarkin Madina. Kamin a nada shi sarkin Madina, sai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina. Da Annabi ya dawo Madina, saboda ƙarfi na musulunci da kwarjini na annabtaka, sai ya zama mutane sun dawo sun fi girmama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da shi. Duk abin da ya taso sai a ce wajen Annabi za a je a warware. Wannan ya sa mutumin nan ya rinka gaba da fada da addini. Karshe da ya ga daga wajen musulunci ba zai iya yin fada da musulunci ba, sai ya bayyana musulunci a baki domin ya samu damar shigowa cikin musulunci wa musulunci zagon ƙasa. To wannan mutum da yaransa munafikai suna nan cikin al'ummar musulmi a Madina, suna neman hanyar da za su yi wa musulunci sharri, suna jira. To ran nan sai ga wata dama ta samu. Damar da ta samu kuma shine al'ada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Aisha radiyallahu anha take ba da labari. Aka samu labarin ta hanyar Urwatu ibn Zubair, wanda shi Urwatu ibn Zubair Aisha radiyallahu anha gobbansa ce. Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi, al'ada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya to yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa. Fa ayyatuhunna kharajat qur'atuha istahabaha, duk wacce a cikin su ya zama ƙuri'ar take ta fito, to Annabi sai ya dauke ta da ita zai yi tafiya, saboda adalci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kana da mata, to ana so idan zaka yi tafiya kuma zaka tafi da wata a cikin su, to ana so kai ƙuri'a, wacce ƙuri'ar ta ta fito sai a tafi da ita, kaga an samu adalci kenan. Kuma ƙuri'a ta gaskiya da gaskiya, ba ƙuri'a ta ciwa-ciwa ba. Dan ba zan manta ba, akwai wani liman ya samu admission a jami'ar Bayero, zai tafi da matarsa daya wacce zai tafi da ita. Ya tara mata, ɗaya daga cikin matan nasu ne ta bugo waya tana mun fatawa, domin bata gamsu da yadda aka yi ƙuri'ar ba. Yace musu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zai yi tafiya yakan ɗauki ɗaya daga cikin matansa ya tafi da ita, amma ƙuri'a yake yi. To shi ma anakallahu, saboda koyi da manzo zai yi ƙuri'a. Mata suka ce aiko wannan ya dace, duka sun gamsu. Tunda dai Annabi ƙuri'a yake yi, a yi ƙuri'a, wacce ƙuri'a ta faɗa kanta sai a tafi da ita. Sai ce to ku zauna ku jira ni. Sai suka zauna suna jiransa, sai shiga cikin ɗaki, ya ɗan yi shiru ya ɗan daɗe a cikin ɗakin, sai ya fito. Da ya fito sai ce musu to da ya shiga cikin ɗakin ya yi ƙuri'a, kuma da ya yi ƙuri'ar amarya ita ce ta ci ƙuri'ar, saboda haka da ita za ta ci. To su wannan ƙuri'a ta kulle musu kai. Shi ne ɗaya daga cikin matan ta kira na wa, ta ce wai dama haka Annabi yake ƙuri'a. Na ce ya haka yi, ta ce kaji yadda haka yi, na ce tukin san ilimin zurfi ne da shi, tun da liman ne watakila akwai abin da ya hararo. To ba haka ake ƙuri'a ba. Idan matan guda huɗu ne, misali kana nan Jimeta, za ka ɗauki ɗaya, misali za ka tafi Kano, za ka tafi da ita. To sai a samu takardu guda huɗu, guda uku a rubuta Jimeta, ɗaya sai a rubuta Kano, sai a dudunkula takardun, sai a gauraya su. Matan su zo a ce kowa ta dauki guda ɗaya. Bayan kowa ta dauki guda ɗaya, sai a ce to ke uwar gida bude mu ga abin da kika dauko. Uwar gida ta bude Jimeta, sai a ce to ci gaba da zama Jimeta. Sai a ce to ke tsakar gida ke ko me kika dauko. Ita ma sai ta bude Jimeta, sai a ce to ke ma, sai a ce to ke kuriyar gida ke kuma bude. Kuriyar gida idan ta bude, sai aka ga Kano, to an san amarya menene a hannunta? Jimeta. Saboda haka sai a ce to ke kuriyar gida da ke za a tafi. Kaga wani abu ne da aka yi shi dalla-dalla, kowa ya ga abin da aka yi, ba za a samu zargi ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yin ƙuri'a. Wacce ƙuri'a ta fada akan ta, sai a yi tafiya da ita. Aisha radiyallahu anha ta ce ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi wani jihadi, yaƙi daga yaƙuƙuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je. Saboda haka sai ya yi ƙuri'a tsakanin matan. Sai ƙuri'a ta fada kan Aisha radiyallahu anha. Saboda haka da wa za a tafi kenan? Wannan tafiya za a tafi da Aisha radiyallahu anha. Aisha ta ce lokacin an riga an saukar da ayar hijabi. Saboda haka mata suna sa hijabi a wannan lokaci. Saboda haka sai aka samu haudaji. Abinda ake cewa haudaji, wato wata ƴar ƙaramar rumfa haka da ake ɗorawa kan raƙumi, sai a sa mace a ciki. Yawanci Larabawa da Indiyawa suna da wannan. Sai a sa ta a ciki, sai a ɗauka, sai a ɗora kan raƙumi. Raƙumi na tafiya da ita, ita kuma tana cikin ɗan wani ɗaki a saman raƙumin. Yana da ɗan labule haka, wanda idan ba an buɗe labulen ba, ba za a ga waye a ciki ba. To sai aka ɗauko Aisha radiyallahu anha, dama ga ta a lokacin ba ta da wani jiki, saboda ba ta daɗe sosai da yin aure ba. In ba ku manta ba, ta yi aure tana 'yan shekara shida. Ta tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara tara a duniya. To tunda ta tare tana da shekara tara a duniya, kuma abun bai daɗe sosai ba, wannan ya nuna a lokacin ba ta da girman jiki sosai. To da aka sa ta a cikin haudaji, aka ci gaba da tafiya. Ana tafiya, ana tafiya da daddare. Bayan an je yaƙi, ana dawowa kamin a iso Madina, sai aka tsaya wani wuri da daddare, aka aje zango. Al'ada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya dago daga yaƙi, ko da yana ganin cikin daren zai iya isowa Madina, to yakan samu wani wuri akan hanya ya aje zango ya kwana. Da safe ya taso ya shigo Madina, ido na ganin ido. Wannan ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai sun aukawa iyalai a cikin dare. To lokacin da aka aje zango, can asuba ta fara ketowa, sai aka ba da sanarwa, to kowa ya kikkintsa, za a ci gaba da tafiya. Aisha radiyallahu anha take daidai lokacin kuma ita sai ya zama tana da ɗan buƙata ta zagaya haka. Ta ce sai na tashi da sauri da sauri ina tafiya, har sai da na fita daga cikin rundunar gaba ɗaya, na je can cikin daji-daji hakan nan. Bayan na gama biyan buƙata ta, na taso ina dawowa. Ta ce kamar an ce min laluba wuyanki. Ta ce da na shafa wuyana, akwai wata sarƙa ko wata tsakiya da nake sawa a wuya. Sai na ji tsakiyar ta faɗi, ban ji ta ba. Sai na gane a can inda na baro na biya buƙata, a can ne na jefar da ita. Ta ce sai na koma ina dudubawa. Ta ce ɗan dudubawa nan da nake ya ɗan ɗauki lokaci. Ashe su kuma nan lokacin tafiya ya yi, babu wanda ya ga sanda ta fita. Saboda haka da yake masu ƙarfi ne ke ɗaukar haudajin, wasu masu ƙarfi suka zo suka kinkimi haudaji, ba su gane babu kowa a ciki ba. Ina fata an gane wannan. Saboda haka suka ɗauka, suka sake ɗorawa a kan raƙumi. Daga nan aka kama hanya, aka rankaya. Aisha radiyallahu anha ta ce sanda na iso, sai na samu babu kowa, duk mutane sun yi gaba. Ta ce na rasa yadda zan yi, in bi su ba zai yiwu ba, su riga sun yi nisa. Ta ce sai na ga abin da ya kamata na yi, bari in zauna a wurin in jira. Duk inda suka yi gaba, dalili ya kama aka laluba, aka neme ni, ba a gani ba, to za a gane a nan aka bar ni, sai a dawo a tafi da ni. Aisha radiyallahu anha ta ce sai na zauna a wurin. Ta ce ina zaune a wurin, sai bacci ya ɗauke ni. Ta ce idanuna suka rinjaye ni. Ta ce ina cikin ɗan wannan gyangyaɗi. Ta ce sai na ji ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ce nan take sai na buɗe ido. Ta ce ina buɗe ido, sai na ga wani sahabi ne wanda ake cewa Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Shi wannan sahabi dama in za a tafi yaƙi ko ana dawowa, shi daga baya-baya yake tsayawa, tana yiwa wani ya yi mantuwa ko ya jefar da wani abu, to sai ya tattaro ya taho da shi. kuma jarumi ne sosai tana yi wa a samu sau arna su ce mu dan biyo baya to shi za ku fara samu akan hanya a dan tattake kura haka a dan yi dauki ba dadi a wannan lokaci to ashe shi wannan sahabi Safwan ibn Mu'attal ya zo sai ga Aisha zaune ita kare a wannan wuri ya san ta tun kamin a saukar da ayar hijabi saboda haka yana ganin ta sai gane ta amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shi ya tada masa hankali ya rinka yin istirja'i yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da karfi tace ina dubawa da naga shine tace sai na ja mayafi na sai na rufe fuska ta tace wallahi bai mun magana ba ni ma ban mashi magana ba banda wannan istirja'i nashi da naji sai ya gurfanar da raƙumin sa a gaba na shi kuma ya juya baya tace haka na samu na kakkama na haukar raƙumin bayan na haukar raƙumin na dan zauna na dan dade sannan ya waiwayo kadan haka ya gane lalle na haukar raƙumin saboda ba zai ma iya tambaya ta yace kin hawo yace ba zai iya tambayar ba saboda haka sai ya kama raƙumin ya ci gaba da jagorancin raƙumin to daidai san da ya taho su kuma sahabbai an riga an taho nan dab da Madina sai da aka zo wurin sai aka gane cewa ai ba a ga Aisha ba radiyallahu anha ana tunanin ya za a yi sai gashi Safwan yana rike da akalan raƙumi Aisha radiyallahu anha tana zaune akan raƙumin yana tahowa tare da ita mutane suna hangowa wannan shugaban munafikai to yanzu ga chance ya samu yana gani sai girgiza kai yace to ai mu dama mun san abin da yake faruwa da fada muka yi da yanzu sai a ce allura ta tono galma to gashi dai wa Allah ya tono asirin waye dama bai san me yake faruwa tsakanin Aisha da Safwan ba mu ga yana mun taho su kuma sun zauna a can sun gama sha'anin su yayi abin da ya ga dama da ita to bari su ji mu kuma bari su iso ko mu je zo ne rashin hankali za su ga ya mana ana fadin wannan sai munafikai aka fara ai wannan magana gaskiya ce kawai kami ai haka sai ga an juya magana wai ana nufin Aisha radiyallahu anha zina sai da wannan mutumin ka ji sharri na munafikai Aisha san da aka iso ita ba ta san abin da yake faruwa ba aka karaso cikin garin Madina kuma sai ya zama daidai san da aka shigo garin Madina sai zama da Aisha ba ta da lafiya saboda haka ta zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da lafiya sai rashin lafiya tsawon kusan wata daya ashe duk inda ka zagaya cikin garin Madina labarin da ake yi shine maganar Aisha radiyallahu anha da shi Safwan ibn Mu'attal munafikai sun yayyada labarin an babbata shi an jagula gari gaba daya ba san me yake faruwa ba Aisha radiyallahu anha tace ban san me yake faruwa ba tace sai dai na lura da wani abu guda daya a da in bana da lafiya annabi ya kan rinka nuna mun tausayi kwarai da gaske tace amma wannan rashin lafiyar da ta yi sai bata ga irin wannan tausayi da annabi yake nuna mata ba idan ya zo yakan shigo ɗakin ta sai ya ce mata yaya jikinki tace sai in ce da sauki sai ya ce to shikenan Allah ya bada sauki sai ya juya ya fita ba zai zauna kusa da ita ko su yi taɗi ko su yi wata magana ba to amma da yake tana fama da rashin lafiya ne tace ban mai da hankali na kan wannan ba bayan kaman wata ɗaya ashe gari ya ɗau zafi ya kama da wuta ta ko'ina munafikai sai ƙara yaɗa maganar ake ana ɓata ta ana cewa kaga da yake matarsa ce babu wani mataki da ya ɗauka yanzu da a ce matar wani ne ta aikata haka da yanzu Allah kaɗai ya san matakan da ya ɗauka mu yanzu mun gane ashe ma gaba ɗaya magana addinin ma ba gaskiya ake yi ba sai aka rinka yawo da magana kuma ana ƙara ɓatawa Aisha radiyallahu anha ta ce bayan wata ɗaya ran nan na ɗan samu sauƙi sai muka fita tare da wasu mata guda biyu ɗaya daga cikin matar mahaifiyar Misqa wanda akwai dangantaka ta jini da take da ita da Aisha radiyallahu anha ɗayar kuma goggo ce a wajen sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu saboda haka ita ma tana da alaka ta jini da Aisha radiyallahu anha tace mun fita zuwa bakin gari da daddare hakan nan tace abin da ya fitar da mu shine biyan bukata tace a lokacin a cikin garin Madina al'ada ce ta Larabawa ba a yi shadda a cikin gida idan mutum yana da bukatar biyan bukata sai dai ya fita bakin daji sai dai mata ne suke fita da daddare maza kuma suna fita da rana yadda ake yi kenan tace bayan mun je muna dawowa sai ɗaya daga cikin waɗannan mata biyu da muke tare da su sai ta tuntube Allah da ya kaddara ba ta faɗi ba bayan ta samu damar miƙewa sai ta ce ta isa Misqa tace Allah wa dan Misqahu ya lalace Aisha tace ina jin wannan magana sai nace subhanallah ya kike faɗin mummunan kalma akan mutum irin wannan baki san yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar ba ai waɗanda aka yakin Badar da su manya ne a musulunci duk da danki ne bai kamata ki faɗi wannan kalma akan sa ba sai ta kalli Aisha ta ce ah ya zaki ce dan me na fadi wannan magana akan sa baki san me yake fada akan ki ba Aisha ta ce me yake fara kaina take kada duk abin da ake a garin nan baki sani ba take wallahi ban sani ba menene yake faruwa a cikin garin sai ta ce ai kin ji kin ji ana nan ana yadawa ana cewa kin yi zina da Safwan ibnu wato Mu'addal a ran da aka dawo daga yaki bayan kun gama abin da za ku yi ya dawo munafikai na nan na yada maganar tace abun mamaki hadda shi mistahu yana cikin waɗanda suka shiga cikin wannan magana suka yi ƙarin bayani akan ta Aisha radiyallahu anha tace rashin lafiyar ta ce da ta fara samun sauki nan take sai ta ji wani irin ciwo ya dawo mata saboda bakin ciki tace da kyar ta iya karasuwa gida bayan ta zo ta shiga ɗakin ta sai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya zo ya gaida ta sai ta ce masa ya rasulullah ina roƙonka ka bani dama in tafi gidanmu ina so in ga iyayena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na baku dama Aisha take abin da yasa nake so in je gida ina so na ji shi su ma iyayena sun san da wannan maganar shin wannan maganar ta iso kunnan Annabi Annabi bai taba ga mata maganar ba tace abin da yasa nake zan je gida kenan tace ina isa gida sai na samu mahaifiyata nace wai kina da labari wanda ake yadawa akai na a cikin gari sai mahaifiyar ta ce yake ya taki kwantar da hankalinki babu wata mace da za ta auri mutum mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin mijin da kika aura kuma ya zama da yana tsananin sonta irin soyayya mai tsanani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake miki ba a samu waɗanda za su yi mata kishi su yi bakin cikin wannan cigaba da ta samu ba ki kwantar da hankalinki wannan ba abun damuwa bane Allah ya ɗaukaka ki da baki daraja wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace kenan dai ma ma'ana dai maganar tana nan tana yawo a cikin gari kuna da labari tace eh kwarai da gaske tace kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da labari aka ce eh kwarai da gaske Aisha tace sai na wuce zuwa daki na rinka kuka tun daga wannan magariba hawaye bai dane kwarara a ido na ba har gari ya waye tace maganar banci ko gangadi bai ma tinkari inda nake ba tace wa ke gari mahaifina sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya shigo ya same ni ina kuka ya tambaya kukan me nake mahaifiyata tace ai ita Aisha duk abin da ake yi nan wata ɗaya bata ma san me ake yi ba sai jiya ne take sanin abin da ake yi shi yasa kaga tana wannan kuka sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi ma ya zauna a wurin ya rinka kuka sai da yayi wajen awa guda yana kuka a wurin bayan haka yace yake iyata ke hakuri Allah ya san baki aikata abin da suke zargin ki ba shi Allah ya san yadda zai yi da ke sannan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kama hanya ya fita daga cikin gida Aisha tace na ƙara yini a wannan rana ina kuka na ƙara kwana ina kuka har sai da iyayena suka tsorita suna ganin hanta ta za ta fashe saboda kukan da nake yi ma da mutu tace washe gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da ke faruwa kuma a gidanmu ga rikita-rikita da ke faruwa a cikin gari kansa ya zafi sai ya kira sayyidina Ali radiyallahu anhu da Usama ibn Zaid yace ga halin da na samu kaina dangane da iyalena wace shawara za ku bani to shawara su sai ta bambanta shi Usama sai ya tausaya wa Aisha yace ya rasulullah Aisha matarka ce a rayuwarta gaba daya mun san tarbiyyarta mun san addininta tunda ta taso kowa ya santa da addini kuma Allah da kansa ya zaba maka ita a matsayin matarka Allah ba zai zaba maka fasika ta zama matarka ba ba mu san wani abu akan iyalinka nan baban da alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to nagode yace sayyidina Ali kai ko me zaka ce shi kuma sai ya tausaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi wata guda yana cikin damuwa ya rasa inda zai saka shi yace ya rasulullah wannan fitina ta riga ta auku kana cikin damuwa da tashin hankali ga ayyuka da abubuwa da dama a gabanka in ka bar wannan matsala ta cigaba da tafiya za ta dauke hankalinka daga abin da kake da shi na sako ga al'umma ba ita kadai ce mace ba ka samu wata ka aura mana domin rigimar ta yi sauki hankalinka ya kwanta ka tinkari harkoki na da'awa da yaƙe-yaƙe da barazana da kafirai suke kawo mana maimakon ya zama wannan matsala ta dauke hankalinka gaba daya kun ga an samu bambanci tsakanin shawarar su biyu sai ya ce masa to amma ina baka shawara ka tuntubi Barira ku yangarka tana kusa da Aisha suna da alaka sosai za ta iya maka ƙarin bayani dan tafi kowa sanin Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Barira ya tambaye ta tace ya rasulullah iya rayuwata da Aisha ban santa da wani abu sai alkhairi idan akwai abin da zamu yi magana akan Aisha sai dai mu ce yarinya ce karama ba ta da irin yan abubuwa haka na yarinta amma wai maganar fasikanci ko rashin tarbiya ya rasulullah ba ta taso ba matarka bamu san wani abu akan ta banda alkhairi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ya wuce masallaci, ya hau kan minbari, yayi kuduba mai zafi, sahabbai duka sun taru, yace me yasa ake samun wasu suna yin suka akan iyalaina, me yasa ake samun wasu suna yawo da gutsuri tsoma akan iyalaina, yace musamman ma akwai wanda yafi kowa zakalkalewa, wa zai bani uzuri akan wannan mutumi wanda yafi kowa zakalkalewa wajen bata iyalaina da kausasan maganganu da bakaken maganganu akan kaina da iyalaina. Wannan yana magana akan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, wannan shugaban munafikai gaba daya. Yana fadin wannan magana to dama Madina kabilun Larabawa guda biyu ne, akwai kabilar Ausu akwai kabilar Khazraj. Kabila Ausu shugaban su wato shine wato Sa'ad ibn Mu'az, amma su kabilar Khazraj shugaban su shine Sa'ad ibn Ubada. To su ne manyan kabilun Larabawa da ake da su guda biyu. To shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana cikin kabilar Khazraj ne, ba a cikin kabilar Ausu yake ba. Saboda haka nan take Sa'ad ibn Mu'az shugaban kabilar Ausu ya miƙe yace, ya Rasulullah, faɗa mana wannan mutumin in a cikin kabilar mutu Ausu yake, yanzu nan zamu sare kansa sai dai a sake haihuwa ni shi kanka huta da matsalarsa. Idan ba cikin kabilar Ausu yake ba, faɗa mana duk inda yake, kuma ba mu duk umurnin da ka bayar a kansa zamu zartar ya Rasulullah. Da ya faɗi wannan magana sai Sa'ad ibn Ubada ya miƙe yace, to ai kai ka faɗi wannan magana dan ka san waye mutumin, kuma ka san ba cikin kabilar ka yake ba, shi yasa ka faɗi wannan magana, da cikin kabilar ka yake da ba zaka ce zaka kashe shi ba. An samu sabani ko ba a samu sabani ba? Nan take wani sahabi da ake ce Usayd ibn Khubayr, shi kuma dan uwa ne a wajen shi Sa'ad ibn Mu'az, saboda haka shi ma dan kabilar Aus ne. Sai ya miƙe yace, ka ganka nan, to duk yadda aka kai munafiki ne, shi yasa ake daurewa munafikai gindi, da a kabilar mu yake da tuni mun sare kansa mun hutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharrin sa. Kamin ai haka kuma sai ga masallaci ya dagule, wata sabuwar rigima cikin gida kuma ta sake fitowa tsakanin kabilar Ausu da kabilar Khazraj, ana kokarin azara takobi kuma a wannan lokaci. Da kyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kalmomi na ilimi na hikima wanda ya kwantar da hankalin al'umma. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida. Bayan ya dawo gida ya gagara zama. Daga nan sai ya wuce gidan su Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha tace, ina zaune a gida ina kuka, sai ga wata mata ba ansariya yar Madina, ita ma ta shigo. Da ta shigo tana zuwa ta gani ina kuka, ita ma ta zauna kusa da ni ta kama kuka. Ga mahaifiya tana kuka, ga ni ina kuka, ga ta tana kuka, ga Sayyidina Abubakar a zaune ya rasa wa zai ba hakuri a cikin su. Tace, muna cikin wannan hali sai muka ji an yi sallama. Ana yin sallama sai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shigo cikin gidan. Aisha radiyallahu anha tace, da ya shigo sai ya zo kusa da ni ya zauna. Tace, sai a lokacin na gane rabon da ya zauna kusa da ni yau wata daya, bai taba yadda ya zauna kusa da inda nake ba sai yau. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna, ya tsaya yayi shiru wani lokaci, shi ma ya rasa me zai faɗa a wannan lokaci. Sannan daga baya bude baki yayi magana, yace, ya ke Aisha, labari ya same ni, jama'a suna zarginki akan kin aikata kaza da ke da wane. To abin da nake so na faɗa miki shine, idan abin nan da aka ce kin yi baki yi ba, Allah zai kubutar da ke. Amma idan ke kin san abin da ake faɗa akan kin nan kin aikata, to ki tuba zuwa ga Allah, ki itirafi da laifinki. Allah yana karɓan mutumin da ya aikata laifi daga baya zai tuba. Aisha radiyallahu anha tace, Annabi yana faɗin wannan magana, da hawaye yana zuba a idona. Tace, sai na ji idona ya bushe a wannan lokaci, kamar hawaye bai taɓa zubowa daga idanun ba. Da kuma ta ma rasa ya za a yi hawaye ya daina zuba daga idanunta. Tace, a lokacin na ɗaga kai na kalli mahaifina, nace masa, ajib Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya kai babana ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ansa. Sai na Abubakar yace, ya ke yata, wallahi ban san ansa da zan ba Annabi ba. Tace, sai na kalli mahaifiyata nace, ajibi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ke mahaifiyata ki ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tace, mahaifiyata ta kalle ni tace, ya ke yata, ban san me zan gaya miki ba. Aisha radiyallahu anha tace, ina karama a daidai wannan lokaci. Tace, sai na tashi na zauna na gyara zama, nace, ya Rasulullah, abin da zan gaya maka shine, labari a kaina mummuna ya riga ya shiga kunnuwanku, har ya shiga cikin zukatanku, ya kuma samu natsuwa a cikin zukatanku, kin gin kirs in ce ma kun yi imani da labarin da aka baku. Tace, yanzu idan nace muku wannan abu ban aikata ba, wanda Allah ya sani ban aikata ba, to zuciyarku ba za ta yadda ba. Idan kuma nace muku na aikata, wanda Allah ya san ban aikata ba, abunda zuciyar ku ke so ta gasgata kenan, dan take za ku je ku gasgata ne. Tace saboda haka babu abunda zan fada muku, misali na da ku, sai dai in ce misalin annabi, wato ainihin wato mahaifin annabi Yusuf, annabi Yaqub alaihi salam, da yana magana da ƴaƴansa yake cewa fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Yace tace iya abunda zan ga muku kenan, ba abunda zan yi sai dai zan yi hakuri, hakuri mai kyau, hakurin da babu raki a ciki, amma dai ina neman taimakon Allah akan wannan abun da kuke siffanta ne shi. Aisha tace ina fadin wannan magana sai na tashi daga wurin, na juya na bar annabi da wayannan mutane a zaune, tace na tafi kan shifida ta na kwanta, tace wallahi daidai wannan lokaci ina ji a raina Allah sai ya kubutar da ni, ba zai bar ni cikin wannan halin ba. Aisha radiyallahu anha tace kwantawa ta da wuya kenan, annabi bai tashi ba, sayyidina Abubakar bai tashi ba, mahaifiyata bata tashi ba, wannan mata ba ansariya tana wurin bata tashi ba. Tace nan take sai muka ga abin da yake lullube annabi na wahayi, ya lullube shi a wannan lokaci. Aisha radiyallahu anha tace annabi yana shan wahala idan ana masa wahayi, tace zaka ga a lokaci mai tsananin sanyi, amma idan Jibrilu ya fara sauko masa da ayoyi, saboda nauyin ayoyin da ake saukan masa, sai kaga zufa tana cetowa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana zuba a ƙasa a daidai wannan lokaci. Tace wallahi na san Allah zai kare ni, amma abinda nake tsammani za a nuna wa annabi ne a cikin mafarki cewa abinda ake zargi na da shi ƙarya ne. Tace ban taba tunanin wai ayoyi ne Allah zai saukar, mala'ika Jibrilu ya dauko ayoyi a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wayanda za a rubuta su a Qur'ani, duniya ce ta karantawa har zuwa ranar tashin alkiyama a kaina. Aisha tace wallahi ban taba tunanin wannan ba a cikin rayuwata. Tace saboda ina ganin matsayina a wajen Allah, ban kai a ce saboda ni Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi a Qur'ani ba. Tace muna nan muna kallon ikon Allah, can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farfado, annabi yana farfadowa, tace sai muka ga fuskarsa tana haske, sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi, sai manzon Allah yace abshiri ya Aisha, ki farin ciki ya ke Aisha, Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyin Qur'ani domin barka take da abin da aka jingina zuwa gare ki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take karanto ayoyi guda 10 daga ayar da Allah ranma ya karanta mana a halin yanzu zuwa ayoyi guda 9 da zamu kara samu a nan gaba. Ayoyin duka sun zargi masu imani, sun zargi al'umma gaba daya, saboda sun zargi Aisha radiyallahu anha ba tare da haƙƙi ba. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da matarsa farin ciki ya kama su a wannan lokaci, suka rasa inda za su saka su saboda murna, suka ce ya ke Aisha tashi ki zo wajen annabi mana ki gode masa. Aisha tace bazan je wajensa ba, kuma bazan gode masa ba, ba wanda zan gode wa sai Allah ubangiji na, domin Allah ubangiji na shine wanda ya kubutar da ni. Tace wata da ina cikin bala'i bai ya kubutar da ni ba, wanda ya kubutar da ni shine Allah. Tace in zan gode wa ni ubangiji na shi zan godewa, ya zuwa gare shi na koma, kuma shine wanda ya kubutar da ni a wannan lokaci. To shine Allah madaukin sarki ya saukar da wayannan ayoyi, yake cewa innal ladina ja'u bil ikki, lalle wadanda suka zo da ainihin wannan kirkira ta ƙarya, Allah yace ba wasu kafirai ne a wajenku ba, usbatun minkum, wasu jama'a ne daga cikinku masu siffa ta munafurci, su ne wayanda suka zo da wannan ƙarya, suka kirkiri ƙarya, suka jingina ta zuwa ga baiwar Allah wacce bata ji ba, bata gani ba, suka bata mata suna. Amma sai Allah yake magana da iyalan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, yace la tahsabuhu sharran lakum, kar ku zaci wannan da ya faru abu da ya faru sharri ne a gare ku, bal huwa khairul lakum, alkhairi ne a gare ku. Gashi a sanadiyarsa Allah ya saukar da ayoyi akan ku, ana karanta ayoyin a cikin Alkur'ani, daukaka suka samu ko kaskanci suka samu. Wannan yasa ba yadda dan Shi'a zai yadda da Alkur'anin da muke karantawa, ba yadda zai yadda da shi. Duk dan Shi'a bai yadda ba, aqidar dan Shi'a duk inda yake shine Aisha mazinaciya ce, shi yasa ba su da abokan gaba kamar Aisha radiyallahu anha. Shi yasa du'a'u sanamai quraishin, addu'a da ƴan Shi'a duk sanda suka yi sallah sai sun yi ta, Kumaini yana daga cikin wayanda suka sa hannu akan wannan addu'a, suka buƙaci duk inda dan Shi'a yake a duniya idan ya sallah ya wannan addu'a sai sun yi wannan addu'a kowace rana. Allahumma la'an sanamai quraishin wajibtaihima wadagutaihima wabintaihima, wai ya Allah ka tsine wa gumakan Larabawa guda biyu, jibtu na Larabawa guda biyu, dagutu na Larabawa guda biyu. Su wane ne gumakan Larabawa, jibtu na Larabawa, dagutu na Larabawa guda biyu? Wai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da sayyidina Umar radiyallahu anhu. Sai suka ce wa bintaihima, da ƴaƴansu mata guda biyu. Su waye ƴaƴansu mata guda biyu? Aisha radiyallahu anha da Hafsat radiyallahu anha, to dukkan da suka yi ibada sai sun la'anci wayannan. Kuna jin jagoran ƴan Shi'a namu na nan Najeriya, wai wannan da suke cewa wai yayi kama da annabi, ka ji shegantaka, a samu wani baki tukururu mai kama da shedan wai a ce yayi kama da manzo, wai yayi kama da annabi, kai na yayi kama da annabi, in banda shegantaka ta ƴan Shi'a, kai na yayi kama da annabi, yana zagin surukan annabi, yana zagin matan annabi, yana zagin jama'ar gidan annabi, yana zagin sahabban annabi, yana zagin mamun annabi, yana zagin wayanda suka ce annabi. Sai yaya za a ce wannan yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wai shine yake cewa, wai karare yake cewa, wai Allah ya sawwaka in sa wa yata suna Indo yar garbati, wai Allah ya sawwaka ya sa wa yata suna Indo yar garbati, wai wace ce Indo yar garbati? Wai ita ce Aisha radiyallahu anha. Kun san Bahaushe yana cewa Aisha Indo, to wai saboda reni da kallon hadarin kaza shi yasa yake ce mata wai Indo. Bahaushe yana cewa Abubakar Garba, to babanta sai na Abubakar shi ne garbati. Bahaushe yana cewa Abubakar Garba, in ya dan rena wa garba hankali sai ya kara ti, ya ce garba ti, ya kara rena mar hankali kenan. Wai to Allah ya sawwaka ya sa wa yasa suna Indo yar garbati. Na san daga cikin manyan maluman mu a nan Najeriya wanda suka tafi ƙasar Iran a lokacin yarun gumi Shi'a, tafiyarsa Iran tana daga abinda Allah ya kubutar da shi daga bala'in Shi'a wannan lokaci. Lokacin da suka je, ya je wani masallaci za su yi sallah, kawai liman yana fitowa sai fashe da kuka, liman yayi ta kuka akan minbari, mutane suka yi ta kuka a cikin masallaci, da mutane suka yi ta kuka a cikin masallaci, me yake faruwa? Sai liman yake tambayar mutane cikin masallaci, yana ce musu atadaruna limaza abki, kun san dalilin da yasa nake kuka? Mutanen da ke cikin masallaci suka ce a ba mu san dalili ba. Sai yake musu dalilin da yasa nake kuka, inna ashaba muhammadin kadir ta duba da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam illa talatatin wa kila arba wa gayatuhum kamsa. Wai abinda yasa yake kuka? Wai sahabban annabi gaba daya sun yi rida bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wai banda sahabbai guda uku, wai wasu sun ce guda hudu, amma dai kauli mafi yawa shine su biyar ne kawai basu yi rida ba, wai sauran sahabban annabin nan gaba daya sun yi rida. Yanzu haka idan ka je ka Iran, akwai shari abi lu'lu, Abu Lu'lu al-Majusi wanda ya kashe Sayyidina Umar. Yanzu haka a Iran akwai titin da suka sanya wa sunan Abu Lu'lu, saboda su a wajen su Abu Lu'lu ba Majusi ne fa, bai taba yi wa Allah sujada ba, amma a wajen su ya bi Sayyidina Abubakar ya bi Sayyidina Umar. Har yanzu magana da ake yi, ƴan Shi'a sun yi wani kabari da sunan wai kabarin Abu Lu'lu ne, haka za su je su zagaye kabarin suna Allahumma ghafir li abi lu'lu, Allahumma arham aba lu'lu, Allahumma hashurni yawmal qiyamati ma abi lu'lu, wai ya Allah ka gafarta wa Abu Lu'lu, Allah kai wa Abu Lu'lu rahama, Allah ka tada ni ranar tashin alkiyama tare da Abu Lu'lu. Matsiya ta, to dama tare da wa za a tada ku? Tare da Abubakar da Umar, ƙarya ne, tare da Abu Lu'lu da Fir'auna da Haman da irin wayannan manyan arna dama su ake tsammanin za a tada ku da su ranar tashin alkiyama. Su tsine wa sayyidina Abubakar, su tsine wa sayyidina Umar, su tsine wa Aisha, amma kuma sannan su zo su yi kalmar yabo ga kafirin da bai taba yi wa Allah sujada ba, wai saboda ya biya musu bukata, shi ya zama sanadiyar ajalin wato sayyidina Umar radiyallahu. Allah ka gafarta mana, Allah ka tseratar da jama'a mu daga bala'in Shi'a. Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm. Wayannan munafikai da suka zo da wannan kirkira, suka zo da wannan ƙarya, Allah ya ce kowa a cikinsu abinda ya tsururuta na zunubi, to sakamakonsa zai koma a kansa. Wallazi tawalla kibarahu minhum, amma wanda shi ya jagoranci abin gaba daya, shi ya jidinci wannan laifi gaba daya, shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Allah ya ce lahu azabun azim, a gare shi akwai azaba mai girma. Shi yasa wasu daga ciki an musu haddi, amma shi ba masa haddi ba, saboda Allah ya bashi garantin wutar jahannama a ranar tashi alkiyama, wannan yasa shi ba masa haddi ba. Amma akwai waɗanda masu imani ne ba munafikai bane, munafikai ne suka yaudare su har suka fada ciki, kamar irin su shi Misda yana cikin irin su, kamar irin su wato Hamdatu bintu Jahash, yar uwar Zainab bintu Jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar irin su Hassan ibn Sabit. Amma sun tuba, sun gyara tubansu yayi kyau, har yasa Hassan ibn Sabit yazo yana yi wa Aisha radiyallahu anha waka, yana rera baitoci na bege ga alita, yake cewa hasanun razanun la tuzannu bi raibatin wa tusbihu garsa min luhumil gawafil, yace kamamiya wata Allah ya tsare ya katangance ba a tuhumata da aka talafin alfasha, Allah ya tsare ta ya kare ta. Kuma wani abun ban sha'awa, takan wayi gari da yunwa dan bata cin naman matan da basu ji ba basu gani ba, ma'ana bata gulma,
ta kalle shi tayi murmushi tace sai dai kai ba haka kake ba ka taba sa baki akai gurmata ba nan to amma dai ya riga ya tubo kuma Allah ya ce masa to ai kaga an samu cigaba ko ba samu cigaba ba to amma sauran munafikai da ke ciki da irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sune waɗanda akai maganar narko na azaba a gare su Allah ka gafarta mana me Allah madaukin sarki ya ce a gaban rama
laula سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا خيرا وقالوا هذا إفك مبين
لولا إن سمعتموه ما يعني لو قتل له قد جوانا اللاباري مرة توشي وانا إرقنا اللاباري دباب وانا أبو دي كما دقسي أتشي اللاباري ما يعني ya ku masu imani sanda kuka ji wannan labari ana tuhumar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamammiya wacce kamin annabi ya aureta jibrilu yazo masa da ita a cikin mafarki a wani farin kelle na alhariri yace wannan matar ka ce duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in daga Allah ne to Allah zai gudanar da shi wace gari kuma aka sake nuna masa ita sai da aka nuna masa ita sau uku saboda yadda annabi yake kauna Aisha radiyallahu anha an taba tambayar sa ya rasulullah a duniya wa kafi so annabi ya ce Aisha sabai suka ce a ba cikin mata muke magana ba cikin maza annabi ya ce babanta kai ka ji wata irin kansa ya rasulullah wa kafi so a duniya ya ce Aisha aka ce ba cikin mata ba cikin maza maimakon ikira sai da Abubakar saboda yana so yana maka daga abin da yasa ya ƙara kaurata yana Abubakar akwai son Aisha ya shafe shi sai ya ce babanta shine wanda nafi kowa so a cikin maza Aisha radiyallahu anha ita ce matar da Allah ya zaba wa annabi mutuwa a ɗakin ta. Annabi ya rasu a ɗakin Aisha radiyallahu anha a ranar kwananta tana rungume da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin kirjinta. Annabi sai Allah sai da ya hada yawun bakinta da yawun bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin a ranar annabi. Ita kadai ta samu wannan. Tace muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina rungume da shi. Tace ina yin addu'a ina karanta kul huwallahu ahad. Da kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin nas domin naga annabi sanda yake da lafiya in ya ji zazzabi yake rinka to karantawa yana tofawa a hannunsa yana shafawa tace to yanzu rashin lafiya ya kama shi ba zai iya yi ba tace sai nake tofawa ina shafa masa tace amma in na karanta ba a hannuna nake tofawa ba tunda na san hannunsa ya shina wa albarka hannunsa nake dagowa sai in tofa a jikin hannunsa sai in shafa masa hannuna ta a jikin shi tace muna cikin wannan hali tace sai ga dan uwana ya shigo da ashuwaki a hannunsa sai naga annabi ya kurawa ashuwaki ido tace na san annabi yana san ashuwaki sai na tambaye shi nace ya rasulullah kana so ne sai mun ishara eh tace sai na karba na taba ashuwakin da hannuna sai na ji yana da tauri in annabi zai ashuwaki da shi aka zai cutar da shi sai na sa a baki na tattauna sai da ya laushi sannan na mika masa yana goge bakin sa da shi yawun bakin ta ya haɗu da yawun bakin sa ko bai haɗu ba tace bayan ya gama ya dago zai miƙo mu tace sai naga ashuwakin ya fadi kasa sai naji annabi yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la ma'ar rafiqil a'la ma'ar rafiqil a'la tare da jama'a madaukaka tare da jama'a madaukaka tace sai na gane mala'ika mutuwa har ya shigo ɗakin har an ba annabi zabi ya zauna a duniya ko ya koma wajen Allah kuma annabi ya zabi koma wajen Allah mala'ika mutuwa ya gama operation an zara ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma wannan matar ce ai shi a suke zagi ita suke batawa Allah yake dauna istamitu ne hada san da kuka ji wannan labari ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ما يعلم المؤمنين ماذا ده المؤمنين متى في وكان سكه كوان زتو نا الخير يا زاكوي مومونا زتو غا wannan baiwar Allah ai zunnu bil mu'minina khaira Allah yana tuhumar jama'a a wannan lokaci yana tuhumar masu imani laula istami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum nabi bai yasa ku ce wannan ƙarya ce da aka kirkiro bayyananniya ba za mu yi da ita ba me yasa da aka zo muku da labarin ba ku yi wannan ba wannan masu imani ne Allah yake challenge nasu dan me yasa ba su yi haka ba a lokacin da suka ji labarin da zai cutar da Aisha radiyallahu anha me Allah ya sake cewa gaba na rama
laula da'u alaihi bi arba'ati shuhada فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
wannan labari da suka zo da shi laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa ba su zo da shaidu guda hudu a dalai ba ba Allah ya ce idan kana so kai proving ga wani yayi zina sai an kawo shaidu guda nawa guda hudu a dalai Allah yace laula da'u alaihi bi arba'ati shuhada, me yasa ba su zo da shaidu adilai guda hudu ba wayanda za su prove wannan case na su beyond any reasonable doubt, me yasa ba su zo da shi ba? Allah yace wa izlami atu bi shuhada'i, tunda ba su iya kawo shaidu ba kuma suka kirkiri ƙarya suka dingina ga wannan baiwar Allah suka tuhume ta. Allah yace fa ulaika inda Allah humul kazibun, Allah yace waɗannan a wajen Allah sune cikakkun makaryata, inji Allah madaukakin sarki. Ku ji yadda Ubangiji ya bude wuta ba sassauci, kalmomi masu zafi, Allah yake jefawa akan waɗannan munafikai waɗanda suka kirkiro ƙarya suka dangana zuwa ga Aisha radiyallahu anha. Munafikan farko kenan, munafikan ƙarshe ɗin shi a har yanzu akan wacce aqida suke. Me Allah yake a zalar rama?
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
الله مدعوكي سركي يا تشينجين كرسكوز الله كريم زيادة بايا الله مدعوكي سركي يا تشيوا ولولا فضل الله عليكم بعدو من فللر الله أكتنكوا. Allah yana magana da masu imani, wa rahmatuhu, da rahmar Allah madaukin sarki akan ku. Wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhira, anan duniya da kuma lahira Allah bai so ya halakar da ku halakarwa guda daya a lokaci daya, a yakan nuna muku kuskuren ku domin ku tuba ku dawo zuwa gare shi. Allah yace ba dan wannan ba, lamastakum fi ma afaftum fihi azabul azim, da wata azaba mai girma, gingimeniyar azaba ta rikito ta auko muku tun nan duniya saboda waɗannan kalmomi da kuka rinka faɗa kan Aisha radiyallahu anha. Rahmar Allah da falalarsa ce kawai ta sa Allah bai rigingito wani bala'i, an yi kurun kuskowa ma an gama da shi a wannan lokacin ba. Ashe wannan mata mai daraja ce baiwar Allah ta kwarai. Shi ya sa Masru duk sanda zai magana kan Aisha radiyallahu anha ya ce Siddiqa bintu Siddiqa habibatu Rasulillah al-mubarra'atu min as-samaa, yace Siddiqa mai gaskiya, bintu Siddiq yar mai gaskiya, habibatu Rasulillah, abinda Annabi ya fi kauna a duniya gaba daya, yace al-mubarra'atu min as-sama, wacce daga sama aka kubutar da ita ba a nan duniya ba, Allah ne ya aiko da ayoyi daga sama suka kubutar da ita. Wannan ne dalilin da yasa Aisha radiyallahu anhu dukkan masu imani na duniya suke ba ta respect, suke girmama ta saboda matsayin da Allah madaukin sarki ya bata. Akan maganar da aka faɗa akanta, Allah yake ba domin falalan Allah da rahmarsa ba a duniya da lahira, da ya turo ni bala'in da zai darka ke jama'a kowa ma a huta gaba daya. Sai Allah ya ce ya gaba da rama,
iftalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
يا رب تعالك دفو قبال إبادة من رحمة سبا الله كي إسلك أونه بألف نتكم يا إن دفو كي أوك وانا لاباري كنا يا ورشيد حرسنا وانا يجايا وانا وانا يجايا وانا إن وانا دو وانا سعاد كاجة أبن دي كي فاروا أبن جبا أي كاجة كاجة أبن دي أكفدا سو دي مغانا بمتبطة دكت كي سبا كويا أبن يكي الله لدي سني أما دي أكون تي مكاوجان يادا لاباري to shine isa la kaunahu bi alsinatikum, yayin da kuke yawo da labarin da harsunan ku, wannan yawon da kuke da shi daidai wannan lokacin ba dan rahamar Allah da falalarsa ba, da ya gama da hutu a wannan lokacin an gama. Allah yake wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, kuna magana da bakunan ku, kuna magana da bakunan ku akan abin da ba ku da ilimi akan shi. Waye gani, waye ga yadda san da akai, dan me za ku rinka sa baki kuna magana akan abin da ba ku san kansa ba? Allah yana yi wa masu imani fada, yake cewa wa taquluna bi alsinatikum bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, Allah yake wa tazabunahu hayyina, wani abun mamaki ko ku kun dauka abinda kuke yin wai karamin abu ne, wai wani labarin da kuke yadawa wai ku kuna ganin karamin matsala ce, ai ba wani babban laifi kuka aikata ba, to menene? Ai kun ji ne kuma kuka bada labari, ai ji ne ni ma da ji sai na je na bada labari. Allah yake wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim, a wajen Allah magana babba ce, lamari ne da girma a wajen Allah, inji Allah. Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce mai gaba da rama,
walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim.
Allah ya ce walaula in sami'tumuhu, me ya hana ya ku masu imani lokacin da kuka ji wannan labari? Qultum, ku ce a daidai wannan lokaci, ma ya kunu lana an natakallama bihadha, ku ce bai dace a gare mu ba mu rinka magana akan mutuncin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wannan ita ce matsalar dan shiya. Su shiya musulunci suke so su ruguza. Idan kana so ka ruguza musulunci, hanya mai sauki shine ruguza sahabban annabi. Da ka lalata sahabban annabi, babu abin da ya saura a musulunci. Wannan Qur'anin a hannun wa aka samu shi? Suwaye suka ji Qur'anin a wajen annabi suka rubuta? Sahabbai. Idan sun zama mutanen banza, kenan mutanen banza ne suka rubuta Qur'ani. Qur'ani zai saura yana da kima. Qur'ani zai saura yana da daraja. Kaga an yi condemning din Qur'ani kenan. Duk hadisan annabin nan a wajen wa aka ji su? A wajen sahabbai. Su suka jiwo daga annabi, su suka ga sanda annabi ya aikata, su suka ba da labari. Kenan da ka rubuta sahabbai ka ce mutanen banza ne. Hadisin labarin da suka ruwaito zai zama yana da kima? Zai zama bai da kima. Kaga ka lalata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaɗaya. Daga sanda ka rushe Qur'ani, ka rushe hadisi, akwai abin da ya saura? Babu abin da ya saura. Ka ruguje musulunci gabaɗaya a dare wannan lokaci. To suna so su ruguje musulunci ne. Shi yasa sai suka ga target mafi sauki da za a rusa musulunci shine a ruguza sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai aka ce wai shi annabi mutumin kirki ne, wai amma matansa duka ƴan iska ne, amma shi mutumin kirki ne. Suka ce abokansa duka mutanen banza ne, mamunsa a masallaci duk mutanen banza ne ba da kwarai, waɗanda suka taya shi jihadi duk mutanen banza ne, surukansa da ya auro ƴaƴansu duk ƴaƴan mutanen banza ya auro, surukansa da suka auri ƴaƴansa mutanen banza ne suka auri ƴaƴansa, amma shi din mutumin kirki ne. Akwai magana banza nan ko ba magana banza ce? Wata magana ce wannan marar ma'ana. Amma idan ka tsaya ka kalli abun, sai ka ga annabi shi ake so a yi ataki. Wa ake so a yi ataki? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suke so su yi ataki. Ya za ka gane suna so su yi atakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Daga cikin aqidar ƴan Shia sai suka ce wa waladu zina, wato suka ce aini wato waladul mut'ati, yaron da aka haife shi ta hanyar muta, muta wani auren zina ne mai lasin da ƴan Shia suke yi. Aure wato zina mai lasin kenan. Wai za ka auri mace amma na iya gwargwadon lokaci kaza, sai dai babu waliyi, sannan babu shaidu, sannan ɗan da za a haifa wannan ba zai gaje ka ba, sannan in lokacin ya yi auren ya yi tsari, me bambanci tsakanin wannan da farka da ka aje a hotel? In mutum zai aje farka a hotel zai nemi izinin waliyinta? Babu izinin waliyi a wajen auren mutuwa. Za a nemi shaidu su shaida ɗaurin aure? Babu shaidu a wajen mutuwa. Idan mutum ya zina da mace ta haihu, ɗan zai gaje shi? Ba zai gaje shi ba. Duk rukunan zina su ne rukunan auren mutuwa. Sai suka ce to ɗan da aka haifa ta wannan hanya, suka ce ya fi daraja a wajen Allah sai da ɗan da aka haifa ta hanyar aure. Annabi ta hanyar auren mutuwa aka haife shi ko ta hanyar aure? Kenan ɗan mutuwa, ɗan zina, kenan ya fi wa daraja? Ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Shi yasa suka ce kuma wai annabi ya ce wani hadisin ƙarya. Wani annabi ya ce, wani annabi ya ce man tamatta amratan, wanda ya yi auren mutuwa sau ɗaya, ya yi auren mutuwa sau ɗaya, to umina min sakat lijabban, zina ce yi ba, wai amma za a amintar da shi, Allah ba zai ƙara fushi da shi ba. Wai wa man tamatta amratan ne, wanda ya yi zinan mutuwa sau biyu, to shi kuma hushira ma al'abrar. Za a tada shi tare da ƴan aljanna waɗanda su ne al'abrar. An ƙara samun girma ko ba a ƙara samu ba? Suka ce wa man tamatta talata marrat, wanda ya zinar mutuwa sau uku, wai annabi ya ce zahamani fil jinan, wai za mu rinka yin kafada sana guga kafada ta in za a shiga aljanna. Ina ƙoƙarin in riga shi, yana ƙoƙarin ya riga ni, saboda ya yi zinar mutuwa sau uku. To tambaya ya ƙara ta hudu ba? Ba kwan samun ba? Tun da darajar ƙaruwa take. Sai dai annabi daraja. A wani hadisi na ƴan Shia da ƙarya, wai annabi ya ce wanda ya zina mutuwa sau ɗaya, wai kana darajatuhu ka darajatul Husaini. To darajarsa kamar darajar Husaini jika annabi. Ban gane ba. Idan ka yi zina mutuwa sau ɗaya, darajarka kamar ta Husaini jika annabi. To me yasa ranar Ashura, ranar da aka shan Husaini, kuke sa baƙaƙen kaya, kuna dukan kanku, kuna jiwa kanku rauni? Tun da darajar ku daidai da shi, to dole ku kawatar da kanku akan wannan. Ko ba sa yin wannan a ranar Ashura? Su sauko baƙaƙen kaya, wai suna bakin ciki mutuwar Husaini ne. To me yasa ba ku yi wannan baran da annabi ya mutu? Kenan Husaini ya fi annabi daraja a wajenku? Sai ranar ne za ku sauko baƙaƙen kaya? Ga baƙar riga, ga baƙin wando, ga baƙar hula, ga baƙin rawani, ga baƙin ido, ga baƙar zuciya, ga baƙar aƙida, ga baƙar. wai wanda ya auren mutu a sanadu shi kuma kanar darajatu ka darajatul hasan shi ya wuce Husaini darajarsa ta kai ta al-hasan wai wanda ya auren mutu a sa uku shi kuma kanar darajatu ka darajatu ali shi kuma darajarsa kamar darajar sayyidina ali ya wuce al-hasan ya wuce Husaini wai wanda ya auren mutu a sa hudu wai annabi ya ce kanar darajatu ka darajati wai darajarsa kamar darajar shi annabi saboda ya auren mutu a sa nawa to in ya sau biyar ba ya wuce wa kenan kaga indirectly suna cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake to me yasa sanda kuka ji ana fadin wannan magana akan Aisha radiyallahu anha qultu ma yakunu lana an natakallamu bi hada abin da ya kamata ku ce mu bai dace mu yi wannan magana ba ba za mu sa baki a cin mutuncin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ku ji magana ta girma akan kare Aisha ne fa Allah yake tsarkake kansa subhanaka karki ya tabbata gare ka ya Allah ku ce haza buhutanun azim wannan ƙarya ce ƙarya da ake cewa buhutan wacce ta kai ta ruda wanda aka yi wa ita ku ce wannan ƙarya ce ƙarya da ta kai ta hirgita jama'a ta rudar da jama'a azim mai girma dan ne buku faɗa ka ba inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai gaba da rama
ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin
daga nan zaka gane dan shi'a musulmi ne ko dan wani kware-kwaren arne ne daga nan ne zaka gane daga nan zaka gane Allah yake izukumullahu Allah yana muku wa'azi an ta'udu li mithli kar ku ƙara komawa ku saki aikata irin wannan aiki ku soki iyalan manzon Allah Allah yana muku wa'azi kar ku kuskura ko da wasa ku ƙara dawowa ku soki darajar iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake in kuntum mu'minin amma shardi in ku mu'minai ne in ku ba su imani ne to wanda ya koma ya ƙara cin mutuncin yanan gidan annabi to ya zama kaka ya zama mai imani ake in kun dinga har ku masu imani ne Allah yake kar ku kuskura ko da wasa ku sake koma ku aikata irin wannan aiki ku ci zarafin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan shi ya kuma sai ci gaba da cin zarafin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba da yawa ba ina ganin wani kasar da wani malami shi a Iran sai ka gan shi ya tsufa fuskar sai da ka san fuskar biri saboda yayi zinar mutu a har ya gaci shi yasa zaka ga fuskar su ba albarka duk inda malamin shi yake kalli fuskar sai da kasan fuskar dan wuta ka zaka gani da ka ganta ka fuskar dan wuta wai sai yake fada wai ana ta cece ku ce ne da larabci yake laka akan Aisha amma duk magana banza ne Aisha fasika ce tayi zina zina da ta riga ta tabbata wannan wani abu ne da ba zai rufu ba in ma ba a mata haddi ba to ai imamul mahdi zai zo za a mata kenan sun daina cin zarafin matan manzon Allah sun daina cin zarafin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yace in dai masu imani ne kar wani ya kara sai Allah yace daga bana ramma
wa yubayyinu Allahu lakumul ayat
na'am
wallahu alimun hakim
Allah yace wa yubayyinu Allahu lakumul ayat Allah yana bayyana muku ayoyi daki daki Allah yace wallahu alimun Allah masari ne hakimu gwani ne shi yasa yake muku wa'azi yake nuna muku hanyar da zaku bi ku tsira duniya da lahira Allah ka sa mu cikin masu tsira Allah yace mai gaba da ramma
innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alim لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة للي أولا أن تفكي سوء الفاحشة يدو في الذين آمنوا سكما في إيماني شيء سكي أوك اللابار الفاحشة سنة يعود شيء سكان جماعة الله يقول لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة a gare su akwai azaba mai radadi a nan duniya sannan akwai azaba mai radadi a lahira a nan duniya za a musu haddi saboda sun yi kazafi a lahira kuma akwai azaba da wutar jahannama inji Allah madaukakin sarki lahum azabun alimun fi dunya wal akhira Allah yake wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya san abin da ya dace da ku ku ne ba ku sani ba inji Allah Allah yake walaula fadlullahi alaykum
walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa an إِنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
Allah yake wa laula fadlullahi alaykum ba domin fananar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa da azaba ta shafe ku saboda wannan magana da kuka aikata Allah yake wa anna Allah sai dai lalle shi Allah raufur rahim mai tausayi ne sannan mai jin kai ne ya Allah ka ji tausayin mu ka ji kanmu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana
law annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan مستقيما ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله يوا سولانا أكو بياني ما سيدا مهمانشي كمان قد أبيو شكسا سي منقدم مدك لندر قزو تفسيري نيما دا أكي أيونا وچا أكي تيو سنة تامين كالندر kusan Allah yayi wannan kungiya albarka babu wanda bamu da su ba masu azumi muke da su kawai ba akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai astronomers akwai masana duwatsu da ruwa akwai masana sararin samaniya da tafiyar rana da yawan taurari da masana kirgen kudi da babu wanda bamu da su a cikin kungiya ina fata an fahimci wannan to a bisa wannan shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalau ya kaddamar da wani komiti na tamin komiti a Abuja ya kuma dora musu nauyin tsara kalanda wacce za a fara amfani da ita daga wannan wata na Ramadan wacce za ta nuna lokacin fitowar rana sallar asuba azhar al-asr maghriba isha yaushe ne lokacin bude baki yaushe ne lokacin suhur yaushe al-fajr ke ketowa ya kamata a daina yaushe ne lokacin sallar walha da sauran abubuwa muhimmai da suka shafi ibadar mu yanzu an buga wacce za ta yi aiki daga yanzu zuwa ainihin wato karshen wannan wata na Ramadan kuma ya ba kwamitin umurni wato daga yanzu zuwa karshen wannan shekara watan Zulhijja sannan an ba kwamitin umurni kamin watan Zulhijja su tabbatar da sun shirya irin wannan comprehensive calendar akwai ma'lumat da abubuwa da yawa a ciki wacce ita kuma za ta ci gaba da aiki daga farkon wannan shekara shekara mai kamawa ga masu rai a cikin mu har zuwa karshen shekara in Allah madaukin sarki ya amince saboda haka ba a ciniki a cikin masallaci amma waɗanda suke bukata akwai ta a hannun yan agaji kuma na san committee sun yi mata farashi akan naira 200 suna AB su saya matar ka taje talatiya a rinka dubawa domin a gane lokatai da aka kayyade a musulunce ba tare da taraddadi ko faduwar gaba ba na lokacin da ya kamata mu gabatar da ibadar mu Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma shi shugaba muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi tunda ya karbi ragamar wannan kungiya ana ta samun kokarin wato modernizing din kungiyar yadda za ta tafi daidai da sauran kungiyoyi a takbir a takbir chief of staff yace to tunda kudin calendar naira 200 ne shi tun yanzu ya sai kofi 1000 akan kudi naira 200 shi kuma zai samu inda zai taso a matsayin sa da katul jariya mai girma ce wasu Allah ya saka maka da alkhairi kuma duk wanda ya amfana da wannan kalanda Allah madaukin sarki ya baka commission ladan kafin mu saki haduwa da kai kwamitin marayu gobe Allah ya kai mu wato abin da yake faruwa a saulara da kungiyar tana tafiya a mataki na analog ne yanzu muna so ta tashi daga analog ta koma zuwa digital ina fata an fahimci wannan wannan ne dalilin da yasa yanzu magana da nake da ku an kammala ofishin kungiyar Abuja yanzu haka magana da nake tare da ku semina da aka shirya wacce aka yi Abuja karo na farko a tarihin kungiyar Izala a Najeriya da mataimakin shugaban kasa wanda yake kan kujerar sa ya hau kan membarin kungiyar Izala wannan shine karo na farko duk shekarun da Izala ta yi tsakaninmu da kasar Saudiya muna danganta kanmu zuwa gare su ne saboda aqidar mu da karantarwar mu ta je iri daya amma su babu wata alaka ta musamman da ke tsakanin su da kungiyar Izala amma alhamdulillah cikin kokari da taimakon Allah last zuwan shugaba ya je sun hada shi da wato yan kabilar Banu Shaiba waɗanda suke suke rike da makullin ɗakin Kaaba hatta makullin ɗakin Kaaba sai da ya shiga hannun ƙungiyar Izala sai da ya shiga hannun shugaba daidai wannan lokaci sannan wannan rasuwa da aka yi mun rubuta takarda ta ta'aziyya wa mataimakin shugaban ƙasar Saudiya shugaba ya tafi da ita Sheikh Sudais ya karɓe ta hannu da hannu ya danka hannun sarki Abdalla a sanadiyar wannan ba wani gidan radio ko talabijin na ƙasar Saudiya da ba a sanar da ta'aziyyar da wannan kungiya ta Izala ta gabatar ba sannan shugaba ya faɗa wa Sheikh Sudais muna so zamu gaice shi zuwa Najeriya ya kuma yi mana alƙawari cewa in Allah ya da ashirye yake za a bi normal procedure wato due process da gwamnatin Saudiya take da shi da gwamnatin Najeriya in Allah ya da sai mun kinkimo Sheikh Sudais limamin ɗakin Kaaba mun kawo shi nan Najeriya yadda ko baka je Makka ba ka ɗana sallah a nan Najeriya ba tare da ka tafi ba shirye-shirye na maganan buɗe rediyon sunna tafiya ta riga ta yi nisa ku ci gaba da addu'a in Allah ya da ba da dadewa ba za ku murna rediyo ku ji an ce muryar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wannan in Allah ya da ba da dadewa ba za a tafi zuwa wannan abinda muke bukata ku ta addu'a Allah madaukin sarki ya kara hada kanmu ya kara dunkule mu shi kuma shugaba da ke ta wannan gwagwarmaya Allah ya taimaka masa ya kara masa karfin gwiwa ya tsare mana shi ya tsare mana rayuwarsa ga kada damin tambayoyi kuma ni na fahimci cewa lokaci ya kure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik